Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 31 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sabbi. Wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cinkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaki da mamayar Rasha.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotonmu na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu dubi halin rayuwar talakawa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta canfulatanci, wato Jange, Ndure, Dume.
To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sababbi. Matakin tura jami'an 30,000 da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fada a ranar Lahadi ta tsawaita wa'adin daina amfani da kuɗin na ranar 31 ga watan Janairu da kwana 10 don 'yan kasar su canza kudaden su. Babban bankin ya ce an yi hakan ne don ba 'yan kasa damar canza tsofaffin takardun kudinsu da kuma rage hadarin asara, musamman ga waɗanda ke yankunan karkara da ke da ƙarancin bankuna ko cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Sai dai yayin da wasu da dama ke yabawa da tsawaita wa'adin, wani mazaunin Abuja mai suna Prince Emoruleshi ya ce babban bankin na Najeriya ya miƙa wuya ga matsin lambar 'yan siyasa.
I had this feeling it might be extended because of the APC and the PUP presidential aspirants, their reaction.
Yace dama na yi tunani ta yiwa tsawaita wa'adin saboda irin martanin da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC da PDP suka yi. Idan zan faɗa gaskiya, ban ji daɗin matakin da gwamnan CBN ya ɗauka ba. Shi kuma Indu Nwokolo cewa yayi musayar kuɗin na da muhimmanci, yana ganin bankin na CBN ya duba abubuwa da yawa a kewaye da tsarin da kuma yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu. Wani ban mai ƙarfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cinkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jikkata wasu fiye da 150. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe, ya kuma ce akwai fargabar adadin zai ƙaru saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba, da kuma garubakin wasu da ba a tantance ba. Wani babban jami'in tsaro, Shafi'ullah Khan, ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaki da mamayar Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaki irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaki. A makon jiya ne dai Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Germany suka yi alƙawarin tura mata tankokin yaki, bayan da Germany ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yakin Leopard 2. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Kuma dalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe wakilin mu na jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba yayi nazarin tarihin siyasa da tattalin arzikin jihar Adamawa tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Gongola dake arewa maso gabashin Najeriya zuwa yanzu Salisu gare ka.
Kalaka kabar kuka kuri arka yancinka ka rike makamunka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka kuri
zabe a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawa inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993 inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja Captain Gringori Abonene ya karbi mulkin Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarar 1994 haka nan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa hannun farin hula manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar Adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP sai kuma jam'iyyar nan ta SDP da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party sai kuma jam'iyyar nan ta APC wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri Barista Eti Shehu shine shugaban jami'ar PDP a jihar Adamawa wadda kuwa jami'ar su ce take mulkar jihar wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki
zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa
shugaban ruko na jami'ar APC na jihar Adamawa Mr. Sama'ila Tadawus shiguwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP
mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukan alamu ka san Bahaushe yace wai juma ne ke wai daga Laraba ke ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa ka san shugaban kasan mu shi Tinubu ya dauki shetima a mataimakin sa kuma dukan su sune founders na APC kuma grassroots politicians dama in zaka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya me kai tunda Allah ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah
su ma wasu ƴan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda yace sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka
mun zauna da jama'a mun yi magana da su mun san damuwan su mun kuma manufofin mu muka dauko alƙawari wa juna yadda za mu hadu ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati sannan mu kuma mu yi bukatun su wanda ke cin musu tuwo a ƙarya
jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar katsabi ta harcan fulatanci wato jange ndure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekir allo a mashigar fadar lamidan jihar Adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki a shatale talen shiga fadar lamidan ma dai domin nuna abun alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki wanda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Binuwe da kuma na Gongola al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Binuwe da na Gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tabki guda ba tare da sun cakudu da juna ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Latino da Sardauna Premium Arewana ko in ce musoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya sun face akan hanya tumbiye wa zuciya ruɗi na duniya
gaida Lado Salisu da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu
a jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka dake Turkiya ya gargada Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare akan majami'u da wuraren ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diplomasiya a birnin Istanbul Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fitar da sanarwar gargadi bayan aukuwar lamarin kona alkur'ani ne tsarki a kasashen Turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa, musamman a unguwannin Biyolu, Galata, Taksim da Istiklal da ke birnin Istanbul. Sanarwar ta kara da cewa hukumomin Turkiya na gudanar da bincike a kan lamarin. A ranar Juma'a da ta gabata, ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin Ankara, ciki har da na Amurka da Jamus da Faransa da kuma Italiya, suka fitar da sanarwa a kan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada. Biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka kona alkur'ani mai tsarki a Sweden, Netherlands da Denmark. Kasar Azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke Iran kwanaki bayan da wani dan bindiga ya afka ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jikata wasu mutum biyu. Iran dai ta ce harin na ranar Juma'a na san rai ne, amma Azerbaijan na masa kallon na ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Ayhan Zajiza, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ko da yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na Azerbaijan da ke Iran na wani dan lokaci, hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diplomasiya ba ne. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Iran, Ibrahim Raisi, a ranar Asabar ɗin da ta gabata, Shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai akan harin na ta'addanci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne
ai shi ne ma babban abun takamata dan jihar Buhari ce dan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba ita PRP tana so ta amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da har-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu
idan jiran Muhammadu Buhari ya yi laifi a dan jami'ar APC bai kamata a shugaban kasar Najeriya idan dai za ba Buhari laifi dan yana dan jami'ar APC to dukkan Najeriya ma za ba shi laifi inda shi ma na cikin Najeriya
to san duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba ai wani abu sabo ko jirgin kasar nan da ake magana waye PDP ce
Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalokan mai da muke a nan Washington DC shin me ye tasirin tsufa ko yawan shekaru da kuma lafiyar dan takara na shugaban kasa a wuri irin Najeriya ne sannan kuma me ye ra'ayi game da zancen karba-karba a Najeriya din ba haka kuma za a iya kwatanta tsufan yan takarar shugaban Najeriya irin su Atiku da Tinubu da wasu masu shekaru da yaza suka yi takara a nan Amurka irin su Biden da kuma Donald Trump duk wannan yana cikin abubuwan da zamu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da muke kawo muku ta yan takarar jam'iyyu guda biyar da muka zauna da su muka yi wannan cicikuce din a ɗakin mu na aiki a Abuja a kwanakin baya lokacin da muka je ziyara a wurin yan takarar da ke muhawara din sun hada da Muhammad Umar Bago da ke yi wa APC takarar gwamna a jihar Niger da Haliru Jika da ke yi wa ANPP takarar a jihar Bauchi shi ma na gwamna da Umar Aldo da ke son zama gwamnan Adamawa a ƙarƙashin SDP da Jimilu Jino da ke son ya zama gwamna a jam'iyyar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a lokacin da muka ɗauki shirin yake yi wa PDP takara a Kano kafin a zo a canja shi daga baya to yau za mu tashi ne daga maganar Tinubu da yawan shekarunsa
kana jin Bola Tinubu zai kada duk yan takarar shugaban
insha Allah kamar ya kada su ne kuma abin da zan faɗa maka shafin da zan yi akan wannan maganar ranar wanka ba abu ya cibi Najeriya ta fi ƙarfin a mai da ita abin kalo-kalo muna nan da kundinmu na tsarin ƙasar nan kuma wanda suka gabace mu sun zauna sun ce idan an taba a nan a lashiya can arewa ta yi mulkin shekara takwas mun ci a mai da shi kudu a kudancin arewa a kudancin Najeriya shi Tinubu daga ina ya fito daga can ya fito to duk wani dan arewa da yazo yace shi yana so ya nemi shugaban kasa a wannan tsarin to yana so ya mai da mu bayani na zaman lafiya so daga idan aka mai da shi can kudu mu abin da muke magana shine Tinubu ya taimaka yayi gwamna ya taimaka ma jihar Lagos kuwa ya gani jam'iyyar APC din da ake kira da kanta ya ruwa ya tsaki a cikin ta mu ma kanmu nan ƴaƴan jam'iyya din da kuma waɗansu ma ba ƴan jam'iyya ba da ƴan kasuwa kuma mutan dewa da ya taimaka ma ba wai ya dauka kuɗi ya baka ba a'a ya tabbata an kirkiro da abubuwa da yawa
da ake fara kan Tinubu ya tsufa wani lokaci na gigi cewa
ai yayi magana ya ce ai tsufa ya yadda ya tsufa a jiki amma kan shi bai tsufa ba
kana ganin irin hoton da ake nuna nashi wani lokaci mutane har suna nuna shi wani lokaci kamar yana fitsari a gigansa da sauransu wannan duk ba sa ta da muku hankali
shari ne
Allah ko
wannan shari ne amma maganan gaskiya ko dole mutum zai tsufa
ko amma wanda ya rayu
tsufa ya riga ya zama dole ma dan adam to ko da mutum ya zama retired ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi
haka
daga America ka zo
na'am
shugaban kasar America na yanzu
Joe Biden
yi me shekaru shi ya tsufa ko bai tsufa ba
78
to 78 to sai me bambanci da Tinubu kuma dana lafiyan jiki ne
ba shi shi
amma ko ya kai shekara 90 mun yadda abin da kike amma dai yana da tunani yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai
to ba sai ta halaru da jika kai kaji abin da suke fada game da yan takarar su da sauransu kana jin Tinubu zai kare kwankwaso
so na farko dai a matsayin na dan majalisa wanda aikin majalisa na sani
yau kuma ina son ka ga mun ra'ayinka game da Tinubu da sauran yan takarar
dan zaurin ba wani doka na kasa da yace ai karba karba yawa karba ya rajejeniya ne
baka yadda dai da maida kudin nan
baka ba daidai bane
ba daidai bane
yawa arewa al'umman arewa su suka fi yawa yanzu muna so a yi cancanta idan ka dauko Dr. Rabiu Musa Kwankwaso
ba daina tsarin karba karban nan
babu idan ka dauko Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ka sa shi a faranci da sauran yan takarar na daya injiniya ne na biyu dan majalisar tarayya ne yayi mataimakin kakakin majalisar tarayya na Najeriya
kuma sauran yan takarar da yawa sun yi majalisa
shine zan kai ka har wurin yazo yayi gwamna a jihar Kano a karo na farko kamar yadda dan takarar PDP yake cewa ita ne jihar da ta fi kowane jiha yawa yazo yayi ministan tsaro yayi board member na Niger Delta Development Commission ya dawo ya sake yin gwamna kuma gashi matashi to ina ganin idan za a yi adalci a fannin adalci ba ma za ka hada shi da kowane dan takara ba a cikin
haka
saboda sanin kanin abakai yanda yayi yau ka san jihar Kano saboda Dr. Abi Musa Kwankwaso kullun in Allah ya waye gari sama da mutum miliyan 1,500
naji me yara shiga jihar Kano ka game da Tinubu da Atiku da sauran
shara
ni nake da
dan dogara mashi ina son shi a karka bashi dan dogara mashi
abinda nake so mutane su gane waye waye matashi mutum da kai shekara 60 kusa 70 ai idan
amma za a hada shekarun Tinubu da Kwankwaso
ai maganar matashi mu ne matasa
haka
wanda yake shekara 60
ko wanda ya sa ku zabi matashi ko wanda ya sa ku zabi matashi
kuma Alhaji Aliyu zaben Najeriya jihar Kano arewa suna da rikicin jahohi da suke bada miƙatin siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in wani duk wani abin da ya samu dan Najeriya ko dan arewa a wani yanki na fadin kasar nan da fadin duniya yake zuwa ya taya su kuka
sai Dr. Umar abin magana Dr. Umar me yaran ka kan duk yan takarkarun na da tubun da waye da waye dinan duk da su akikun da kowa ma
okay to
sannan ka gwada su da naka dan takar
to amma ka mun ce wannan ina son dan mai da martani akan maguna guda biyu na farko maganan kirkiro APC ina babu tantama akai mutum da ya girgiro APC shine President Muhammad Buhari ya je ya samu Bola Tinubu ya gaya wa Bola Tinubu ni ne president kane vice president mu hadu mu tafi tare mu yi jam'iyya da you know ACN and CPC ni ba zan ce kana ni matashi ba a shekara 62 ni ba matashi ba ne ni dotijo ne shi yasa nake damuwa da matasa
amma da lato a ba Alhaji Imran abu magana Alhaji Imran
amma bari maganan Tinubu da
so yi magana da sauransu a gobe
da sauransu ne sai ke tsaya kaga ido nifa a gani na ido da Atiku da Tinubu da Kwankwaso ido duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan Najeriya yake ai bai canza ba da so maganan Kwankwaso magana ce na Kano da Southern Jigawa da kuma Zaria Division of Kaduna State da kuma Malum
Fatu
da kuma Jos North Local Government nan ne nefu yake nan ne PRP tai nan ne Tinubu Kwankwaso din duka karfin su haka ne
gala ba Alhaji Imran Alhaji Imran jihar ku take da Buhari yanzu ta katsina kaji abin da ake fada me waye dan takarar ku na shugaban kasa ma ku na nasun wane ne Kola Abdiola
Kola Abdiola
Kola Abdiola ba in ka gwada shi da waɗannan manyan da ake ambato kana jin ko Kola zai kai gara
eh kafin in gwada shi shi wannan bagu na yi mamakin kamar yanda irin he's highly respected ana girmama shi da matashi ne wanda yake da alƙibla ko a party ya kamata ya fito ya yi maganar Najeriya muke yi maganar Najeriya muke yi maganar matasa muke yi maganar amana ce ta al'umma ana maganar duk wanda zai fito yanzu ya maganar Tinubu bayan mun ga irin tambelan da gwamnatin Buhari ta yi da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu har mu kawo wani yanzu dan shekara 86 mai fitsari a wando wanda yake faduwa yana tafiya bayan wannan akwai maganganun da ake yi wanda dole mu fada na maganan shaye-shayen kwayoyi da ake yi da wannan da ke takara suke yi Nigeria ana cewa kaman transit camp ne na inda ake kawo kwaya ana ajewa ana kai ta kasashen yamma na turawa yanzu nan za a komo ana yin su ne wa'annan sune za su bada kuɗi sune za su fito su tabbatar da cewa an samu irin wannan shugaban nan saboda a kashe mu kasa ba mu tare da irin wannan tunanin duk wani matashi wanda ke kishin Nigeria muna tsammanin zai yi wannan ya fitar a fitar daga wannan sannan maganan da ake ma shi Tinubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan duk tambelan da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taba fitowa yayin magana ba ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi koko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga tsumbul a shekara 86 da fito ya ce zai takarar shugaban kasa in ka hada shi da Joe Biden na America America institutions ɗinta dukkan su a develop ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin-hahin aka aje akan kujera shugaban kasa zai yi abin da ya kamata saboda institution mun ga Trump a kotu har Supreme Court so 65 yana faduwa a cikin wata guda ana kada shi yanzu ka ce Buhari ne kotu ne yake so ya zarce shugabancin kasa ina za a samu wannan kotutukan da shi ya zabi Supreme Court of Justices din nan shi Trump amma duk sai da suka kada shi saboda institution suna aiki mu kuma ba abin da akai mun dauka Buhari idan yazo zai gyara institutions din mu ginshikan gwamnati zai gyara ba wai zai zo yayi kawai shine karfi ba shine wani abu shine Buhari ne Buhari ne yazo yayi mamu wannan shirmen duk gashi ya jefa mu ya lalata mana future din mu da ya gama da namu na ƴaƴan mu yanzu muke kokari mu fiddo da ita mu
to ga shi kuma malamai nan zamu diga aya a wannan shiri ne sai rana wace da zamu dawo mu ci gaba da duba tasirin yawan shekarun dan takara da kuma lafiyar sa sannan kuma gaskiya ne wai MPDP da yawa na Kano kwankwaso suke baiwa goyon baya bayan haka shin laifin wacce jam'iyya ce ake fuskantar ta tashin hankula a Najeriya a yau duk wannan sai a cikin abubuwan da zamu duba rana wace in Allah ya kai mu yanzu muna so mu yi godiya ga Muhammad Umar Bago na jihar Niger Haliru Jika na jihar Bauchi Umar Ardo na jihar Adamawa Jamilu Jinu na jihar Katsina da kuma Sadiq Wali daga jihar Kano a madadin su da kuma Nasiru Adamu Lekaya da ya taimaka wajen hada hancin su domin a yi wannan zama da su Abuja ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
To a takaice babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai 30,000 a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sabbi. Matakin tura jami'an 30,000 da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fadda a ranar Lahadin da ta gabata ta tsawaita wa'adin daina amfani da kudin na ranar 31 ga watan Janairu da kwana 10 da yan kasar su canza kudaden su. Wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cinkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litina inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jikkata wasu fiye da 150. Wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin Lardan Khyber Pakhtunkhwa a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe. Ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba da kuma garuwakin wasu da ba a tantance ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai don yaƙi da mamayar Rasha.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ɗariƙar Ekwa Reverend Dr. Stephen Panya da iyalin shi domin rasuwar babban wansu Chief Joshua Panya Baba wanda ya rasu ranar Asabar za a kuma yi jana'izar sa ranar Alhamis bayan addu'o'i a majami'ar Ekwa ta ɗaya da ke Old Karu Abuja. Allah bada dangi jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidai ta mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Karl Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.